daga nan birnin Washington DC. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu ta Alpha Radio a Kumasi. Baya ga haka, muna nan a shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da daren yau Litinin 19 ga watan Agusta shekarar 2019. Amina Buhari Aunace tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji sharhi akan taron bitar da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranta a fadar shugaban kasa ta Villa da sababbin ministoci da manyan usoshin gwamnati da kwararru a fannoni daban-daban. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan me kuke son gani ko sa ran gani daga sababbin majalisar ministocin da shugaba Muhammadu Buhari zai nada a wa'adin mulkin sa na biyu. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-5655. Kada a manta sai an saka alamar kare a farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta yi ne.
Tsohon shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya bayyana a gaban kotu a yau Litinin don fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa watanni hudu bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatinsa. An tuhumi Bashir, wanda shugabancin Sudan na tsawon shekara 30 da mallakar kudin kasashen waje ba bisa ka'ida ba, da kuma karbar kyaututtuka ba bisa ka'ida ba. A cewar wani jami'in bincike da ya gabatar da jawabi a kotun, Bashir ya faɗa wa masu bincike cewa ya karbi miliyoyi daloli da kudade daga Saudi Arabia. Yawanci mazaunan Khartoum basu ji dadin shari'ar ba, da yawa daga cikin su suna cewa bai kai ya kawo ba, kuma ya zo a makare. Shari'ar Bashir abin takaici ne, inji Abdullahi Mahmud a hirarsu da muryar Amurka. Suna watsi da ainihin matsalar, suna watsi da kisan kare dangi kamata yayi a tome shi akan kisan kare dangi da kashe mutane da farko. Wani jirgin dakon man kasar Iran da aka kwaci a Gibraltar saboda saba takunkumin kungiyar tarayyar Turai ta EU ya nufi girka yau Litinin bayan watsi da kiran da Amurka ta yi na tsare jirgin. Bayanan kula da zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna alama a yau Litinin cewar tankan da aka saura sunanta daga Grace 1 zuwa Adrian Darya 1 tana kuma kan zuwa tashar jiragen ruwa a Greece, kodayake jami'ai ba su tabbatar da wurin ba. Kasar Iran ta gargadi Amurka da cewa duk wani matakin da za a dauka na kwace jirgin da ke dankare da gangar mai miliyan 2,100, wanda kuɗin shi ya kai dala miliyan 130, zai haifar da mummunan sakamako. Sai dai ministan harkokin kasashen ƙetare Mohammed Javad Zarif shi ma ya ce yayin da Iran ta kyautata zaton Amurka tana neman ƙara kai ruwa rana da Iran, jamhuriyar Larabawa ta ji daɗin ganin maganar mutane sun yi mutu yanda ya ƙara fitina. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Afghanistan ya lashe takobin kawar da dukka mafakar kungiyar IS. Ashraf Ghani ya bayyana haka ne a Litinin a ranar bikin cika shekaru 100 da samun yancin kai na Afghanistan, a daidai lokacin da kasar da ke kudancin Asia ke ci gaba da murmurewa daga wani kazamin harin bom da aka kai a wani bikin aure a yammacin Asabar wanda ya kashe akalla mutane 63, ciki har da yara kanana da kuma raunata 183. Kungiyar Islamar na Reshen Afghanistan ta dauki alhakin kai harin a Kabul. Shugaba Ghani ya ce duk da haka dole ne ita ma kungiyar Taliban ta dauki alhakin wannan mummunan harin saboda har-harin ta'addanci da kungiyar Taliban take tai shekaru da dama kan makarantu, masallatai da sauran wuraren taruwar jama'a sun kikiro wani dalili na yan ta'adda da za su iya kai munanan har-hare. Kungiyar Taliban ta yi Allah wadai da harin. Dubat-dubat masu zanga-zangar nuna adawa da narkwadiya sun yi tabin titi cikin lumana a titunan Hong Kong jiya Lahadi. Mako na 11 a jere a cikin zanga-zangar adawa da gwamnati. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam wacce ke haifar da zanga-zangar Hong Kong duk tsawon bazara ce ta yi kira da gudanar da zanga-zangar lumana mai ma'ana a ranar Lahadi. A zanga-zangar Lahadin ƙasar Canada ta fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da kungiyar tarayyar Turai tana kare ta kare haƙƙoƙin bil'adama da ya hada da ƴancin gudanar da taro ga ƴan asalin Hong Kong. Ministan harkokin waje ta Canada, Christa Freeland, da shugaban manufofin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU, Federica Mogherini, sun ce wajibi ne a ci gaba da kare ƴancin walwala game da ƴancin yin taro na lumana. Ofishin jakadancin kasar Sin da ke Ottawa ya wallafa wata sanarwa a shafinsa na yanar gizo yana mai cewa ya kamata kasar Canada ta daina yin shishige cikin harkokin Hong Kong da harkokin cikin gida na China.
Hadiza Kyari ce ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau ne shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci babban taron bita ga sababbin ministoci da manyan kusoshin gwamnati da kwararru a fannoni daban-daban. A jawabin shugaban kasar ya jawo hankalin sababbin ministocin ga ƙara jan damara gurin cimma burin gwamnati a fannonin tsaro da aikin yi, farfado da tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. A shirin namu na rana mun sanya muku tattaunawar da abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta yi da Ishaya Bajama mai sharhi akan lamura ga ci gaban hirar tasu.
Dawo da su da rashin dawo da su da kyakkyawan aiki ko da su da wahalar da muke fama da shi a ƙasar mu shi ne masu karɓar mulki sukan zo ne maimakon jama'a an riga an tashi ina ne ya kamata a tafi da shugabanci yanzu kamar a ce ana ƙoƙarin a gwada nasarar wannan gwamnati da bijiyar 2020 ko 2030 akwai abin da jama'a dama suka shirya yadda za a gudanar da shi da yadda za a gudanar da shi da kuma irin yawan gudanar da shi. Yawancin wahalar da muke da shi game da zaɓaɓɓun ne game da yadda ko suna ƙoƙari ko ba sa ƙoƙari shi ne ba mu da ainihin jami'in ƙoƙarin da ya kamata a ce in an yi tsakani da Allah ko ya zo gani zai ce an yi ko ba a yi ba. Wannan ya shafi gwamnoni, ya shafi shugaban kasa, ya shafi ministoci, saboda yawanci ko ba a tsara ga inda ya kamata gwamnatin nan ta tafi ba. Ita da ta zo ita za ta tafi abin da take so ta yi. In sai kuma ita ce alƙali aidar yawan yanzu shi da su ne alƙalin gudanarwa duk su da suka dawo za a ce su yi aiki, amma da wani ne mai alƙali an yi nasara ko babu al'umma ta tsara cikin abubuwan da ya kamata a ce minista ya yi abu ɗaya a biyu uku tun bai shiga ofis ba an tsara shi in an shiga ofis da gwamnatin da ministan da irin nizanin abin da ya kamata a cimma yayin sun gaba kuma tsakani da Allah ko masoyinsu ko masoyinsu zai iya ce ga inda aka kai da inda ba a kai ba. To ya zama gwamnati kawai ya zama yawanci discretionary power na yanzu da turanci wato aka yi abin da aka yi shi ne yi ɗin shi ne mai ce ga abin da zai ci zai za a yi alƙalincin abin da ya yi to shi ya ba gaba ɗaya gwamnatoci sai sun farko da suke ganewa.
Yanzu nan da ranar Laraba jibi kenan za a rantsar da waɗannan ministoci da suke taron yanzu haka na sanin makama aiki. Menene ake son gani ga waɗannan da waɗanda suke tsofaffi suka sake dawowa da kuma waɗanda wannan su ne sabon jini ko kuma farkon shigansu wannan aiki kenan?
Abin da ake bukata a gani shi ne ministocin na jama'a ne ko na jam'iyya ko na gwamnati. don zalibi ko dawa suna aiki a jam'iyya wanda ka san campaign still ake yi haka zalibi suka zama da ministry da commissioner da wato suka ga gwamnatin ba na yi jama'a gaba daya da na jam'iyya to sukan min za ta ga ana gudanar da abubuwan kullum kamar a har yanzu takarar gwamnati ake yi da akwai gwamnatin gaba daya su zama gwamnatin jama'a gaba daya ba. In sun an riga an kafa gwamnati tunanin da nake shi ne kowane minista ya tashi zai tashi ne yana duban aiki ne jama'ar Najeriya ko sun zaɓe su ko ba su zaɓe su ba amanar ƙasar nan na hannun su za ta yi aiki ne don kowa da kowa kowane sashe na ƙasa. In kai ministan ruwa ne ke daga kurewan arewa zuwa kurewan kudu gabas da yamma duka kana da nauyin da ya tsoro a kanka saboda wannan ofis. Galibi wahalar da muke fama da shi shi ne ba a kan yi aiki da ƙasa gaba ɗaya sai ku ga mutum ya zoye a kan ainihin inda ya fito ko ke ce ta kowa ke son ya yi mulki ne maimakon in kowa ya hau mulkin nan ya zama ƙasar gaba ɗaya ake dubawa tsakani da Allah. To don haka ni batan mu shi ne a sami ministocin da za su yi aiki a Najeriya ba na inda suka fito ba. Sana propaganda da kuma saboda propaganda ya tare tun da an riga an tura bi a jira wani zaɓen da ke gaba. Yi aiki tsakanin da Allah yanda duniya za ta gani. Wannan in ma an yi kuskure a rijiyar na farko wannan ya zama an yi gyara. Shi gabanci kuma ya sa ta a kan layi wanda ya laifi a nuna mata laifinsa. Akwai kofar fita ba kofar fita ne kawai ministoci suke da shi ba akwai kofar fita wa yakan da zata aiki tun da akwai rikicin yan Najeriya da za su iya gudanar da wannan aiki. Ya zama minista da zai tare ne zauna kawai in ya faɗa mai gida da abin da yake so ya shi ke na so ya ta horewa bayan jama'a na kukan shi ba.
Ishaya Bajama kenan mai sharhi akan lamura. To masu sauraro yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan me kuke son gani ko sa ran gani daga sababbin majalisar ministoci da shugaba Muhammadu Buhari zai nada a wa'adin mulkin sa na biyu. Amma kafin mu bude muku layi ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To, salamu alaikum, muna tare da waye daga Sokoto.
Kuna tare da Garna Sko Gangam Shaga Local Government Secretary of Nigeria.
To barka muna sauraron ka.
To ni ra'ayi ga dangane mutum da aka mutum da sunan sauraron Narba. Ina fata duwan ministan da aka ba aiki don Allah ya kula ma aikin shi. Kar su sa siyasa cikin aikin su, ko ministan ne aka baka ka ci gaba da aikin gaskiya da Allah. Idan aka yi haka, insha Allah za a ji amfanin da kwaraɗe mu da muke cikin da yanzu.
Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi. To ga kira ya shigo mana daga Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To yalla bai, ko zaka gabatar min da kanka?
Saidu Muhammad Jalim Go.
To barka, muna jin muna sauraron ka.
Ina gaishe ku, barka da aiki.
Barka mu.
To a nan ni shawarwari da zan bayar a nan guri shine game da ainihin wasu sabbin ministoci wanda ainihin wasu shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ainihin wasu wato aka za a yi zaɓe wasu a rinkar da su. Ni a nan a gaskiya su san iya sanin cewa wannan gwamnati ne ba gwamnatin ɗan kashe maraba ba, don Allah yadda aka nutsa tsakani da Allah sai su yi wa ƙasa aiki tsakani da Allah. Tabbatar cewa lallai ne haƙƙin da aka ɗora musu na kowane ainihin ministi ya tabbatar sun sauke shi ba tare da ainihin wato almundahara cikinsa ba. Wannan shi ne ainihin wata shawari na.
Mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayin naka. To yanzu kuma ga kira na shigo mana daga jihar Kebbi. Salamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
To barka barka, za ka gabatar min da kanka?
Kuna magana da Lawali Auki, direban Greda.
To Malam Lawali, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
To alhamdulillah, ra'ayina akan wannan shine yi gaban majalisa kamar yadda cewa a yi tsakani da Allah kamar mai gabatarwa shi kan shi da ya nuna cewa a yi tsakani da Allah. Muna fatar cewa gabanin da aka ɗora mulkin ƙasar nan su yi tsakani da Allah fi su bidin lahi.
To amin.
Kamar yadda Allah su ba ni wuta, Allah ya ba su nauyi na haƙƙin jama'a ya zama sun ɗauki wannan fi su bidin lahi.
To mun gode Malam Lawali daga jihar Kebbi. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Yobe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To ina tare da waye daga jihar Yobe?
Kana tare da Tijjani Malam Biri daga Karamar Hukumar Karasuwa a jihar Yobe.
To Malam Tijjani, menene ra'ayinka akan taron bitan da ake gudanarwa a Abuja?
To ra'ayina dai ina fatan waɗannan ministoci za su fara shiga ofis da kafar dama.
Malam Tijjani, kana tare da ni?
Hello, kina magana da Gama Abdullahi Muhammad daga birnin Kebbi.
To, ashe dai mun koma Kebbi. To Malam Abdullahi, ko za ka dan matsa daga kusa da rediyon naka?
Masha Allah, na matsa.
To, yanzu muna jin ka. Menene ra'ayinka kan maudu'in mu na yau?
To ra'ayina dai ina wa waɗannan sabbin ministoci.
To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan me kuke son gani ko sa ran gani daga sababbin majalisar ministoci da shugaba Muhammadu Buhari zai nada a wa'adin mulkinsa na biyu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Ga kira nan na shigo mana daga jihar Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kina magana da shugaba Gaya ne daga Bauchi karamar hukumar Misau.
To muna sauraron ka, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Ra'ayina shine muna fatan alheri wa wayannan ministoci da Allah Ubangiji ya sa shugaba Buhari ya zaba mana, mu taya su da addu'a Ubangiji Allah ba su ikon aiwatar da dukkanin ayyukan da aka ɗora musu.
To amin, mun gode ƙwarai da gaske da ra'ayinka.
sannan kuma muna kira da su kuma da Allah Ubangiji ya sa aka daura musu wannan nauyi, Allah ya ba su ikon sauke shi.
To amin.
Mai magana shugaba Gaye daga karamar hukumar Misau.
To yanzu kuma mun gode kwarai da gaske, yanzu kuma bari mu leka jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Alaikum salaam, barka da yammaci.
Barka mu da wannan lokaci. Wa nake magana da?
Murtala ne, ina kira ku daga garin Jasa a Kano tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan maudu'in mu?
Mu ra'ayina shine cewa muna kira ga babban murya ki darasi ga ministocin da suka gabata, shine cewa wasu sun yi kurakurai, wasu kuma ba su sabuka komai ba, wasu ma sun manta da arewa. Ya kamata san cewa ko yanzu da yake shekara ko hudu ko ce mun ba har zai kare shi, abin da za a tuna da shi ko da bayan mulki ya kare a ce lalle sun yi aiki lokacin shi gaban kasa Malam Muhammadu Buhari. Ya kamata arewa mun take shi wayar shi mana abin da bai mana ba, fatan za a tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske Malam Murtala. Har yanzu dai daga jihar Kaduna ga kira nan yana shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ina tare da waye daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musa Ngaro ne, radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka a yau?
To mu dai shawara da muke so mu ba wa'annan ministoci, ya kamata a tabbatar da hello.
Muna jin ka, muna tare da kai.
A tabbatar da an yi abin da za a taimaka al'umma, domin irin abubuwan da ministocin da suka wuce baya gaskiya ba su taimaki kowa ba. Idan kamar ministan ilimi na baya wanda ya wuce gaskiya ya kashe ilimi ma a Najeriya, domin dan talaka bai da halin da zai yi karatu. Dan da ya kamata a ce kana matsayin ministan ilimi, a ce matasanka sun tashi sun yi karatu sosai. To wayannan ministoci muna fatan wanda za su taimaki al'umma ne, taimaka alasa kuma yan siyasa ne da suka san mutanen da ya kamata a taimaka a tallafa ita kanta arewa, a karfaro da ita. Domin gaskiya a wannan mulkin na baya an dai an menene da ake cewa an ci waye an ba kuturu da kuturun menene ake cewa. To da haka bude muna fatan wannan dai a ce gaba ta fi baya, a ce ne muku fatan alkhairi. Alhaji Musa ga
mun gode. Malam Musa, masu sauraro, lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. Maudu'inmu na yau shi ne, me kuke son gani ko sa ran gani daga sababbin majalisar ministoci da shugaba Muhammadu Buhari zai nada a wa'adin mulkinsa na biyu? Ga kira nan na shigo mana. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yalla bai daga wani jiha?
Daga jihar Benue.
To daga jihar Benue, ya sunanka?
Sunana Nura.
To Malam Nura, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Ra'ayina mutanen nan ko sun yi kwarai ko ba su.
Malam Nura. To kaman dai layin Malam Nura ya tsinke, amma kuma bari mu leka jihar Kano.
Haruna ne.
To assalamu alaikum Malam Haruna daga jihar Kano. To Malam Haruna, muna sauraron ka, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Ta aka dora mana sai muna abubuwa na zai fahimtar da mu mu gane abin mutunta gaskiya.
Malam Haruna.
Na'am.
Malam Haruna, muna jin ka.
Yawwa, muna fa.
To
kan za ka mana su inda aka ga.
To masu sauraro, da wayar Malam Haruna muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma sai wasanni, amma a taƙaice.
Labaran wasanni.
Jama'a, muna fatan kun kammala hutun ƙarshen mako lami lafiya. Barkamu da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka na labaran wasannin wannan Litinin, wanda zai fara da gaya muku cewa tsohon kocin Najeriya Samson Siyasiya ya ci ne wa wanke kansa daga zargin da ake mashi, wanda ya kai ga sa hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta sa mishi hani ko haramci na har tsawon rayuwar shi, na cewa ba zai yi wasanni ba, sannan kuma ta ƙara mishi da tara ta dala zunzurutu 50,000 ta Amurka. shi dai siyasa ya tsohon kocin Najeriya ne da ya mata aiki daga shekarar 2010 har zuwa 2011 kuma ya taba zama kocin kananan kungiyoyin kwallon kafa na matasan Najeriya yan kasa da shekaru 20 da yan kasa ga shekaru 23 wata sanarwa da hukumar kwallon kafa ta FIFA ta bayar ta nuna cewa suna zargin sa ne da laifin cewa ya nemi mundana dan ya aminta a dinga biyan shi kudade domin ya dinga jujjuya sakamakon wasanni Samson Siyasa yana ɗaya daga cikin zakarun kwallon kafa na Najeriya domin yana cikin wanda suka taimaka a Najeriya har ta ciyo kofin Afirka na shekarar 1994 kuma ya buga Najeriya kwallo ya fi sau 50 ya kuma saka mata kwallaye har guda 16 a ragar wasu ƙasashe Siyasa shine dan kwallo ko kuma dan wasa da a duk Afirka ba wanda ya kai shi dan wasan da aka girmama da lambobin girma kamar shi daga cikin lambobin nasa ko da ya samu a shekarar 2008 a wasannin Beijing da aka yi da kuma wasannin da aka yi a Rio ta kasar Brazil a shekarar 2016 irin wannan hanin ta faru a kasar Guinea inda ita ma hukumar kwallon kafa ta Guinea din ta ce har tsawon rayuwar tsohon kocin ta Paul Put ta hana shi taba kwallo sannan kuma ta yanke hukuncin dakatarwa na shekaru 7 akan tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa na wannan kasa din wato Amadou Diaby dukansu saboda ta ce ta same su da laifin kimbin dokoki da ƙa'idojin wasanni na kasar Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jinjina kungiyar kwallon kwando ta mata ta Najeriya din da Tiger Base wacce ta samu nasara a jiya a gasar da aka yi na kwallon kwando na mata a kasar Senegal na wannan shekara din da kuma suka ci yan Senegal din 60-55 wanda ya sa su yan Najeriya din suka sake cin wannan kofi a karo na hudu kamfanin dillancin labarin Najeriya ya ce kungiyar kwallon kwandon ta mata din wato ta kare kombin da ta ciyo shekaru biyu da suka wuce inda a wancan lokacin ma ta kan yan Senegal suka bi suka samu wannan nasara din yanzu da yake yan kungiyar kwallon ta mata sun gama nasu wasan kuma sun samu nasara da hankali ya juya kuma kan wasan da kungiyar kwallon kafa ta maza ta Najeriya wato the Tigers za su yi a gasar cin kofin duniya na kwallon kwando da za a yi a kasar China daga ran 31 ga wannan watan Agusta har zuwa 15 ga watan Satumba. Bari mu karkare da gaya muku labarin wani dan kwallo na kasar Saliyo da ake cewa Musa Nuwa Kamara wanda mako ɗaya kacal ya yi a kasar Sweden ya ce a soke kwangilarci da aka ba shi nan ya je ya yi wannan kasa wasa din. Ba wani abu ya sa Musa ya soke wannan kwangilar tashi ba illa saboda dan karen sanyin da ake a can Sweden wanda ya sa wannan matashin dan shekaru 19 da haihuwa ya ce shi kan ba zai iya fama da wannan sanyin ba don haka ga kasar ku nan. Jama'a abin da ya sauka labaran wasannin wannan Litinin kenan sai Allah ya kai mu wata Litinin. Boku lafiya daga Washington.
Masu sauraro kafin mu karkar shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice.
Shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya bayyana a gaban kotu a yau Litinin don fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa watanni hudu bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa. An tuhumi Bashir wanda shugabancin Sudan na tsawon shekara 30 da mallakar kudin kasashen waje ba bisa ka'ida ba da kuma karɓar kyaututtuka ba bisa ka'ida ba. A cewar wani jami'in bincike da ya gabatar da jawabi a kotun, Bashir ya faɗa wa masu bincike cewa ya karɓi miliyoyin daloli da kudade daga Saudi Arabia. Yawancin mazaunan Khartoum ba su ji dadin shari'ar ba. Da yawa daga cikin su suna cewa mai kai ya kawo ba kuma ya zo a makare. Wani jirgin dakon mai a kasar Iran da aka kwaci a Gibraltar saboda saba takunkumin kungiyar tarayyar Turai ta EU ya nufi girka yau Litinin bayan yin watsi da kirin da Amurka ta yi na tsare jirgin.
Thomas sauraro baki daya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni da engineer mu ne Mr. Dan Crofton. Amina Buhari Aunace ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.